Barkanmu da saduwa a wannan safiya ta Asabar yau 10 ga watan Ramadan. Bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda ya dace da 1 ga watan Hudu hijirar miladiya 2024. Ci gaba da karatun wannan tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Bambushe ba muna cikin suratu Al-Hujurat. Jiya mun karanta aya ta 14, yau za mu tashi a farkon aya ta 15 insha Allah. Ya Allah ya ji.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun.
Wannan aya da malami karanta idan ba manta ba jiya aya ta 14 mun karanta. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari dangane da Larabawan ƙauye waɗanda suke zuwa suna cewa sun yi imani. Qalatul a'rabu amanna. Larabawan ƙauye sukan zo sukan ce manzon Allah mun yi imani, ko mu masu imani ne, ko mu mu'minai ne. Sai Allah ya ce da manzo ya ba su amsa da cewa qul lam tu'minu, ba ku yi imani ba. Qul ka ce da su lam tu'minu, ba ku yi imani ba. Tukunna, ba ku zamto cikakkun mummunai ba. Walakin sai dai qulu aslamna, ku ce mu mun musulunta. Saboda akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini. Duk wanda ya imani da Allah, ya yi imani da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi imani da rukunan musulunci nan guda biyar shine kalmar shahada, sallah, azumi, zakka, hajji, ya yi imani da kuma rukunan imani ainihin guda shida: imani da Allah, imani da annabawan Allah gaba ɗayansu ba tare da an rarrabe su ba, imani da littattafan da Allah ya saukar, imani da ainihin ranar tashin kiyama, da imani da mala'iku, imani da kaddara. Waɗannan su ne rukunan imani guda shida. To duk wanda ya imani da waɗannan ya zama musulmi. Ina fata an gane. Duk lokacin da kai imani ka yarda cewa Allah shi kaɗai za a bautawa, to ka zama musulmi. Amma ka zama mumini kuma wani daraja ne wanda ƙarfin musulunci naka, ko kuma kula da addinin naka, kiyaye dokokin Allah, nisantar saɓon Allah, shi zai mai da kai mumini. Ina fata an gane bambancin. Wato abun matsayi-matsayi ne. Daga matsayi na cewa kai musulmi ne, sannan sai kai matsayin kai mumini ne. Ke sa Allah lissafa matsayi har guda 10 cikin suratu Al-Ahzab. Malam, ku za ka yi kawo aya.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Innal muslimina.
Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
بارك الله فيك. وانا عند ما لن يكرن تا واتو الله نيلي سافامانا كمان متاكي متاكي كوكما درجوجي كو مسأي dangane da imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Na farko Allah sai ya ce innal muslimina wal muslimati, lalle musulmai maza da musulmai mata, haka shine matakin farko kenan. Ke sa sai a ce wani ya musulunta, ina fata an gane yau yana shiga musulunci ko sallah bai yi ba ya zama musulmi. To daga wannan lokacin da kake musulmi saboda imaninka da Allah, mataki na biyu sai wal mu'minina wal mu'minati, da mummunai maza da mummunai mata, shine daraja ta biyu kenan. Kamar yadda Allah ya lissafa cikin wannan aya, cikin suratul ahzab aya ta 35, to Allah sai ya ce wal qanitina wal qanitati, da masu yawan ibada maza da masu yawan ibada mata. Kaga bayan ka kai matakin mumini ko kin kai matakin mumina, sannan kuma sai a kai matakin yawan ibada, daga nan sai wasadiqina wasadiqati, da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata. Da zaka samu mutum gashi mumini ne, yana kiyaye dokokin Allah, amma gaskiya wani abu ne mai wahalar gaske, ina fata an gane, sai wanda Allah ya ce maka. To idan an ce wani mai gaskiya ne, in dai mai gaskiyar ne fa da gaske, ba ku ka sa masa suna mai gaskiya ba, yazo ya tagara mutane, ina fata an gane. A mai gaskiya ne din na gaske, wanda Allah da Annabi sun yarda mai gaskiya ne, to shine mataki na hudu. Sai wasabirina wasabirati, na biyar kenan, da masu hakuri maza da masu hakuri mata. Sannan mataki na hakuri wani mataki ne mai daraja, shi yasa Allah ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, masu yawan hakuri ran tashin kiyama Allah yana cika musu ladan su ba tare da hisabi ba. Za a yi ta ba su lada ne ko lissafa ba a yi, ina fata an gane. Ke sa kai ta addu'an Allah ya baka hakuri. Hakuri kuma ya kasu kashi uku, akwai hakuri wurin bin Allah subhanahu wa ta'ala, sallah sai kai hakuri, kiyaye sallah akan lokaci, sannan kuma kai sallan yanda Annabi ya ce a yi, nan ma sai kai hakuri. Akwai wanda zai sallah akan lokaci amma cikin minti biyu ya gama sallah, shaf shaf kenan. Akwai wanda yana sallan anise amma baya yin ta akan lokaci, ba a sallan azhar sai la'asar ta kusa, an fara kiran la'asar ta tina ma ba ta azhar ba, ko an kusa kiran magriba ta tina ba ta la'asar ba. To yanzu mutum yana da hakuri wurin bin Allah, azumi sai an yi hakuri, tashi cikin dare sai an yi hakuri, sannan akwai hakuri wurin barin abubuwan da Allah ya hana. Shi dan adam Allah ya halicci zuciyar shi ne da son sabon Allah, bi ma'ana ran dan adam ba ta son doka, duk abin da aka ce ba kyau sai ka jiranka yana karkata zuwa ga wannan abu, sai fa wanda Allah ya kiyaye. Duk abin da aka ce kuma a yi sai ka ga yana da wahalar yi, wanda kuma sabo ya fi aikin alheri wahala. Duk waɗanda suke sabon Allah za ka ga ba su da kwanciyar hankali, kuma za ka babu ma daɗi cikin saman, cikin zuciya babu nutsuwa babu farin ciki. Amma saboda shedan ya tsara wa mutum hakan, sai ga mutum yana ta yi. Wani ya ce wallahi wannan abubuwan da muke fama jin daɗin shi amma ko mun kasa dinawa, yana nufin saman Allah kenan. Yanzu ka kalli mashayan giya, wani daɗi ke cikin giya? Yanzu aka kwatanta giya da kunun zaki misali, ko kunun aya, ko zoko misali mai sanyi. Ta wasu ya ga mutum ya je ya sha ya gugu, wani ma ya faɗi ya yi ta maganar shirme, to me abin burgewa a ciki? Ke sa Allah jikan alaikum makahu ya ce a sha giya don sabo, ba don da maganin yunwa ba. To kaga ana yi ne kawai don sabo, amma ba ta sa a koshi, ba ta sa a ji daɗi, gashi tana wari, gashi amma kuma haka za a yi ta sha'ana sai Allah ya kiyaye. To Allah ya ce wasabirina wasabirati, sai hakuri na uku, hakuri da abokan zamanka, hakuri da rayuwar duniya, hakuri da matsalolin rayuwa. A bata maka ne kai hakuri, talauci kai hakuri, zafin rana kai hakuri. Ina fata an gane. Haka kawai mutum baka san shi ba ya zage ka, haka wa maka sharri baka ji ba gani ba, kai hakuri. Allah ya dora maka rashin lafiya, ko kai ko dan uwanka ko dan uwanki ko mijinki ko danki ko yarki, ai hakuri. A maka mutuwa wanda kake kauna ya rasu, kai hakuri. Wannan shine mataki hakuri na uku. Ina fata an gane. Sai Allah ya ce wal khashiina wal khashi'ati, da masu tsoron Allah maza da masu tsoron Allah mata. Al khushu, tsoron Allah a cikin zuciya, ba tsoron Allah fatar baki ba. Ka san in a fatar baki ne kowa ma yana tsoron Allah, amma kuma a cikin zuciya anan maganar take. To sai annabi ya ce wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, da masu sadaka maza da masu sadaka mata. Yawaita sadaka wani abu ne da imani kadai ke sa mutum yi. Ya zanto a ce mutum ba marowaci ba ne ba, wannan taimako ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce wasa'imina wasa'imati, da masu azumi maza da masu azumi mata. Azumin farilla ya shiga, azumin nafila ma ya shiga ci. Sai Allah ya ce wal hafizina furujahum wal hafizat, da maza da suke kiyaye farjinsu, da mata da suke kiyaye farjinsu, bi ma'ana ba sa fadawa cikin zina. Sai abu na goma Allah ya ce wazakirina Allah katsiran wazakirati, da masu ambaton Allah da yawa maza, da masu ambaton Allah da yawa mata, masu yawan zikiri. In kuka duba tun daga farkon abu na ɗaya har zuwa na tara, da aka zo na goma, sai Allah ce katsiran. Da ya zo wurin zikiri sai ya ce da yawa, amma duk sauran bai ce da yawa ba. Saboda me? Saboda shi zikiri shi ne ake yin shi a kowane lokaci, a kuma kowane yanayi. Kana tsaye za ka yi zikiri, kana kwance, kana zaune, kana a kowane irin yanayi, da dare, da rana, da safiya, da yamma, da farin ciki, da kowane lokaci ya halatta kai zikiri. Yasa nana Aisha Allah kara mata yadda tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani, annabi na ambaton Allah a kowane yanayi yake, a kowane yanayi annabi na zikiri. Zaka shiga gida kai zikiri, zaka shiga gida ka shiga da kafan dama, ko ki shiga da kafan dama ki ce bismillah walajina wa bismillah kharajina wa ala allahi rabbina tawakkalna. Duk ko tsafi aka yi a cikin gidan ba zai kama ki ba. In aka yi barbade a cikin abinci, wallahi ka ci ba abin da zai same ka. Ko san barbade ko? Allah ya kiyaye.
Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila.
Zikiri ne kadai Allah ce ya kuma su imani ku ambaci Allah ambato mai yawa. Babu inda Allah ce ai sallah mai yawa, ai azumi mai yawa, amma in yazo wajen magana zikiri ce uzkurullaha katiran wa dhakirina Allah katiran. Ina fata an gane. In mutum zai fita daga gida, fita da kafan hagu, ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, shedanu aljanu ma za su ce ya muka iya da wanda Allah ya kiyaye shi. In kai gabar hin su yamma ba za ma su iya komai, ba za ma su iya bin ka ba. Sannan mutum zai shiga ban daki yayin zikiri, shiga da kafan hagu, fita da kafan dama. Mutum zai shiga mota ya zauna ya yi addu'a ya yi zikiri. Duk rayuwar dan adam gaba daya cikin zikiri ne. Ko kina da tsarki ko baki da tsarki, kina sallah baki sallah, a kowane lokaci zikiri ya halatta. Bambancin shi da sauran ibada kenan. In babu tsarki ba azumi, ba a sallah, amma ambaton Allah a kowane lokaci ana yi. Kana gadon asibiti ne lafiyar ka talau, a kowane lokaci a yawaita zikiri. Babu abin da ke sa dan adam ya zauna lafiya kamar zikiri. In kai yawaita zikiri ko tsafi aka ma ba zai kama ka ba, musamman zikirin safe da yamma. Ina fata an gane. Zikirin safe da yamma, musamman karanta qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, sauku ayatul kursi, bayan sallar asuba, bayan sallar magriba, ko kuma kafin faduwar rana, bayan sallar al'asar, zikirin kwanciya bacci, duk waɗannan ababe da muka bari shi yasa ma matsaloli suka mana yawa kaji aljannu sun dabi mutane sayyidina Abu Huraira Allah kara masa yadda wata rana suka yi arangama da shedan shedanin aljini annabi ya bashi makulli na baitul mali inda ake ajiye zakka in an kawo zakkan abinci na gero ne ko na masara ko na shinkafa ko na baiwa misali kenan akwai sto da ake ajiyewa to sai annabi ya dauki kin sto ya ba Abu Huraira ya ce kai ne stoki ba ka dinga aje ko kula da wannan abinci sai ga kullum ana iban wannan abinci sai ga gabu an kunci an iba abun yana damun shi in aka ci gaba da yi waye za a tuhuma sai shi kada yake riki sai je ga yau annabi sallallahu alaihi wasallam yace ston nan fa ana shiga ana iban abinci annabi ya ce to shedani aljini ne yake iba tunda kai kadai kake da ki ba wanda ke da ki to ba mai iba sai shedani aljini Abu Huraira sai je da daddare ya zo mai gadi ya kuya kawai ga wannan wada dan zo ya zo kawai ya shiga ba ma maganan bude goba da ya jingina kawai sai ya wuce kaga in kai ne sai ka ruga guje amma da yake sahabbai su ba sa tsoron aljanna kawai shi sai jin karu wajen ya je bude ya shiga sai ya kama shi ya rike shi ya mashi magiya wallahi tallahi talauci ne gidana ba abinci wane ne wane ne saboda imani ko sai ya sake shi sai ya koma ya ba annabi labari yace ai abin nan da ka ga yamin fanikan nayi dako na faki wannan aljanin kuma na kama shi amma ya bani hakuri yace wallahi matsaloli ne talauci kaza kaza ba abinci sai na sake shi annabi yace ƙarya yake zai dawo ya sake koma da daddare ya sake tsayawa ya buya ya ga ya sake dawowa ya sake kama shi ya sake maimaita mishi wannan magiyar ya bashi hakuri kuma ya sake shi a karo na uku yace a ƙarya kake yanzu ga sai na kai ka har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to kai hakuri daga yau na maka alƙawari ba zan ƙara dawowa ba kuma zan baka wata addu'a wacce in ka karanta ayatul kursiyu ya gaya mishi yace in ka ji zaka kwanta bacci ka karanta ayatul kursiyu Allah zai baka kariya a daren gaba daya ba abin da zai same ka ba wani aljanin da zai zo kusa da kai in ka karanta ayatul kursiyu Abu Huraira sai ya saki shi sai ya je ga yawo annabi ai tsohon nan fa jiya mun saki aran gama da shi kuma ga abin da ya faru ya ce da sake shi ya alƙawari ba zai dawo ba har ma ya bani addu'a to yanzu na cin hanci ya bashi kina fata an gane malamai suka ce wannan ba corruption bane ba to wani abu ne na alkhairi ya gaya masa shi kuma kwadayin alkhairin yasa ya sake shi ba wai kudi ya dauka ya bashi ba to shine sai annabi ce sadaka wa huwa kazubun yayi gaskiya abin da ya gaya maka dangane da ayatul kursiyu haka ne idan ka karanta ta za ka kwanta bacci babu wani aljani ko wani tsabi da zai same ka annabi ce amma fa shi kan makarici ne maganan gaskiya ce amma shi makarici ne da wannan ne malamai suke cewa unzurul qaul wala tanzur ila alqa'il duk lokacin da aka yi magana ka kalli maganan ka kar ka kalli wanda ya faɗi magana wannan zai sa idan baka son mutum ko me ya faɗa ka ce ƙarya ne amma in abin da mutum ya faɗa gaskiya ne ka ce gaskiya ne ko baka gaune shi duk yanda kake son mutum kuma in yayi ƙarya ka ce ƙarya ne ina fata an gane sayyidina Abu Huraira kun ga anan a wannan hadisin me zai ba ka kariya daga shedanu aljanu da matsafa da yan sukko da yan kaza da bokaye shine yawan zikiri saboda haka mu yawaita zikiri tasbihi na bayan sallar farilla kun ga subhanallahi nan 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 annabi ya ce idan ka karanta wannan sau 33 dari ba da yake nan ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk وله الحمد وهو على كل شيء قدير النبي يتي الله زي غفرتا مكا ذنوبك كو سن كاي كومبانتي akwai falala sama da wannan to amma matsalan shine ba kowa yake yi ba ko a masallaci mu da muke misali zuwa masallaci in aka yi sallah kalle yadda ake tasbihi wallahi a cikin mutum goma kyar da kaga guda da yayi haka za ka mutum yana yi wallahi tallahi haka ba tasbihi bane to me kake fara kawai jan hannun sheki kuma har malamai da ustazai wallahi an yi magana har an gaji idan mai jan tarbiyya kuma kawai haka zai ta yi zarab 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 subhanallahi ba aka ci kafin da ka ja hukunci wallahi tallahi wannan ba karamin bala'i bane ba kuma sharrin shedan ne tunda shedan ya san ka falalan to ba zai bari kai ba sai ce kai sauri haka zaka ji wala yi ko zakin Allah ma ke wa sani to an ce ka ce subhanallahi ka ce to saboda haka wallahi mun kokari subhanallahi dai kenan subhanallahi in ba kai wannan ba wallahi ba kai tasbihi ba amma kau kai ta jan hannunka kafin ka an karwa ya gama ya tashi ya fara nafila kuma har masu addini suna cikin wannan abu duk wanda yayi wannan wallahi tallahi ba tasbihi yake ba ina fata kun gane sai ka ce subhanallahi shine kai tasbihi kar ka damu da masu sauri ka rabu da su Allah ce wa yantu tai aksar mun fil ardi dilluka an sabilillah idan zaka bi mafi yawan mutane a bayan kasa za su halakar da kai ne su batar da kai daga daidai to zaka ga kowa na sauri kai ma sai ka ce bari kai sauri to ina ruwan ka dashi in ya ga dama ya tashi sama saboda sauri amma kai so kake ka samu lada sannan kuma idan har wannan ya maka yawa kai guda 25 akwai hadisi akai idan wannan ma ya maka yawa kai guda 10 ya tabbata a cikin hadisi ka ce subhanallahi sau 10 walhamdulillah sau 10 wallahu akbar sau 10 wannan ma akwai hadisi annabi ya karantar saboda me saboda ya san akwai yan gaggawa suna zuwa sai ce to yan gaggawa ku yi 10 saboda annabi na so ka samu ladan tasbihin ya san in zaka yi 33 ba zaka iya ba zaka yi ta jan hannunka ne in carbi ne zaka yi ta ja kai ta ja kawai kafin ka an karso ya gama to saboda haka idan za mu yi tasbihi yan uwa mu yi tasbihin yanda annabi ya ce ayi mu faɗi kalmomin yanda suke in akin istighfari ne astaghfirullah shine istighfari ina fata an gane salati annabi kai yanda yake duk abinda zaka yi ka faɗe shi yanda kalmomin Allah zai karba amma kar ka faɗa kawai dan kana sauri Allah ya kiyaye to waɗannan mutane guda 10 dukkansu sai Allah ya a'adda Allahu lahum maghfiratan Allah ya musu tattalin wani irin gafara wa ajran aziman da wani irin lada mai girma wanda shine aljanna Allah ka samu na ciki to anan da Allah ya ce kullam tu'minu na koma Allah ya ce ba ku imani ba walakin qulu aslamna yanzu kun gane babbanci akwai musulmi akwai mu'mini ina fata an gane musulmi wanda yana sallah yana azumi yana kaza amma yana ayyukan sako ba ya kiyaye dokokin Allah ba kafiri bane musulmi ne ko da yana shan giya musulmi ne yana zina yana caca yana sata yana nan a matsayin shi na musulmi ina fata an gane amma ba mu'mini bane ba ku gane babbancin abu in an ce da kai ware ne mu'mini shine wanda yake kiyaye dokokin Allah yana yin abin da aka ce yana barin abin da aka ce ya bari amma wanda yake yawan sabon Allah kuma a bayyane manyan kaba'ira wanda Allah ya hana ba za ka ce masa kafiri ba amma bai zama mu'mini ba amma lalle musulmi ne wanda ya tace gidan ahlus sunna to Allah sai ya ce innamal mu'minuna na koma kan ayin da malam ya karanta innamal mu'minuna innama adatu hasrin kadai mummunai na gaskiya kaman ka ce wane ne mu'minai sai ce innamal mu'minuna abun sani kadai mummunai alladhina amanu billahi wa rasuli su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da Allah da manzo ababen da ba sa rabuwa mun sha fada to kuma anan na daga cikin imani da Allah da manzo imani da Qur'ani da hadisi ina fata an gane idan kai imani da Qur'ani ba kai da hadisi ba kaman kai imani da Allah ne baka imani da manzon Allah ba shi yasa duk hadisin da ya inganta dole kai imani da shi dole ka karbe shi hankalinka ya dauka ko bai dauka ba ina fata an gane malamai suka ce duk lokacin da aka ce Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza sai kaga abun bai zauna daidai ba to hankalinka ne bai zauna daidai ba amma abun yana nan a yanda yake Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi abun sani kadai mummunai na gaskiya su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzo imani na gaskiya sun malamyar tabu sannan ba su yi kokon tuba ba su shakka ba dangane da imani da Allah da manzo akwai wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah amma cikin zuciyar shi deep inside his heart akwai dan shakka game da wani abu sai in kana hira da yan boko ko musulmai wanda sun sha boko sun goshi babu karatun addini akwai wani doctor ne medical doctor kuma ya zauna a Turai yayi shekaru sai zo ana tattauna wata matsala da shi to sai wani abokin su sai buga min waya ce dan Allah kana nan nace masa ina nan kana Gombe nace idan Allah mun a nan garin ne ba wani gari ba sai ce dan Allah ka taimaka ka zo wuri ka zama to dai fada ka sai na dauki magaran tara da muhimmanci dan bai taba kira na ba sai dai shi ya zo wuri na ko ban dauki ka matsayi reni ba na san wata matsala ce ina cikin meeting ma sai na yanki sai na tafi da naje ashe wani abokin su ne ya sha boko ya kushi yana karaita dokokin Allah sun masa bayani sun ina sai musu yake wallahi zaka yi magana goma zai 20 na kare abin da yake kai cha to kaza din nan ai da kaza ya kamata ai ina fata an gane sharrin shedan kenan saboda ba fahimtan addini an riga an birkita kwakwalwan kamar da muka yi maganar dawoni zinjiya ina fata an gane masu ganin ma Allah ba shi halici dan adam ba dan adam kawai ya samu ne haka ka an wayi gari ne an ga duwatsu an ga sama an ga ƙasa an ga rana ba wanda ya halice su to shine anan Allah ya ce thumma lam yartabu bayan sun yi imani ko ba su yi shakka ba duk abinda aka ce Allah ya ce annabi ya ce suna sallamawa ko sun fahimta ko ba su fahimta ba yanzu adal misali kun ga sahabbai akwai wani abin mamaki game da su akwai ayoyin qur'ani da hadisai da annabi ya faɗa sahabbai sun ji ne kawai sun imani da su ba su fahimci ya abin yake ba kuma ko tambaya ba su yi ba yana daga cikin bambancin imanin sahabbai da waɗanda suka zo a bayan su su ba su kokarin gano dan me aka ce kaza su da an faɗa kawai sun yadda kuma yaddan 100% amma ɗan baya sai a gano mal hikima ko mal illa ina fata an gane menene hikiman da yasa aka ce kaza menene hikiman da yasa aka ce kar ai kaza yanzu ka ban sallah wasu a ce muku na daga cikin hikiman yin sallah tana ƙara lafiya wannan ba shirme bane ba ai exercise ne tana maganin kaza ai ta kama ba wani ko tana bada magani ko Allah ne ya ce ai sallah kawai ai su haka sahabbai suka bayyana addini ina fata an gane eh lalle cikin sallah akwai motsa jiki amma kar kai sallah dan wannan dalili idan kai dan wannan ba lada kaman azumi a ce azumi na ƙara lafiya su mota sai ku ba hadisi bane ba amma da shi hadisi ko azumi za ku ƙara lafiya sai ka akwai wani kullun yana azumin nafila sai nake tambaye shi wa an ce yana ƙara lafiya ciwon suga da hawan jini da wani ne nace to ba lada inda kai dan karka samu ciwon suga kake azumi wallahi ba lada kai azumi dan neman lada sai kuma ka samu wancan amfani ya zama bonus ina fata an gane ya zama ƙarin lafiyan bonus ne dan duk abin da Allah ce ai yana da amfani amfani ga imani amfani ga zuciya amfani ga gangan jiki amfani wanda muka sani da wanda bamu sani ba alwala yana da amfani ina fata an gane idan kana bibiyan malaman da suke bincike na science game da alqur'ani mai girma zaka suna ta fito da wasu abubuwa kuma haka ne to lokacin sahabbai su duk ba sa wannan binciken to shine thumma lam yartabu sannan basu yi kokonto ba wajahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillahi a tafarkin Allah kawai dan ciyar da addinin Allah gaba ka bada dukiyanka dan addini ya ci gaba ka bada rayuwanka dan addini ya ci gaba Allah ya ce ulaika humus sadiqun irin waɗannan mutane su ne masu gaskiya su ne masu imani na gaskiya ya zama ka yi imani da Allah ka yi imani da manzon Allah sannan baka kokonto game da duk abin da Allah ya ce baka kokonto game da duk abin da manzon Allah ya ce sannan kuma kana jihadi jihadi kalma ce da take da fadi malamai suna yawan magana in aka ce wajahadu ba sai daukan makami kade shine jihadi ba jihadi da dukiya jihadi da ilimi jihadi da mukami jihadi da matsayi ina fata an gane duk wanda yana cikin wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Allah ce ulaika humus sadiqun wadannan sune masu gaskiya Allah ya sa muna ciki sai Allah ya ce
qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli shay'in alim
Allah ya ce qul kace da su ya kai wannan annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam atu'allimuna Allah bidinikum yanzu shin kuna sanar da Allah addinin ku ne kuna ba wa Allah labari dangane da addinin ku atu'allimuna min al-ilam bi ma'ana al-ikhbar ai ma'anan shi yanzu kuna ba wa Allah labarin cewa ku masu addini ne bi ma'ana alfahari da cika baki mu ne kaza mu ne mu'minai mu ne masu imani mu ne ɗan salafiya mu ne kaza ina fata an gane duk waɗannan da'awa din ba su da asali shi yasa zamanin sahabbai da tabi'u tabi'in kaga abin nan mataki na uku kenan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in duk waɗannan musammaya din ba su amfani da shi saboda me mutun yana tsoron ibadar da yake ma Allah ya karba shi kanshi ta kanshi yake balle zuna koran waɗansu yanzu ko waɗansu fa su ba su shigo da mutane ba na cikin suke kora suna da iya adadin malaman su na sunna kowa ba ahlus sunna bane ba kuma akwai su a ko ina a duniya wata rana wani yake ga mi a Madina cikin masallacin Annabi alayhi salatu wassalam ya ga wani wanda dan kefa a hannun shi ya zo umra tun daga can kasan su ko daga garin su an rubuta masa sunayen malamin harami wanda su kadai zai ji karatun su duk malamin da baya cikin list din shi to ba ahlus sunna bane a masallacin Madina ba akwai bala'i saboda wannan an samu wasu fitinannu a wannan zamanin wasu makiya Allah da manzo su zo su kalli manyan malaman musulunci su ce ba ahlus sunna bane ba irin professor Sani Umar Rijiyar Lemu yo in ka fitna shi a sunna to wai ahlus sunna kuma babu ka kalli daurawa ka ce ba ahlus sunna bane ka kalli Dr. Bashir Al-Furqan ka ce wallahi wannan wani sabon bala'i ne da ya fado cikin mutane Allah ya kiyaye waɗannan sune ahlus sunna sune malaman sunna sune marja'in mu a Najeriya Allah ya kara musu albarka da mu gaba daya Allah ya ce to qul kace da su atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah yana sane da duk abin da ke cikin sammai yana sane da dukkanin abin da ke cikin kasai Allah ya san duk abin da ke cikin sama Allah ya san duk abin da ke cikin ƙasa babu wani mutumin da Allah bai san shi a duniya ba babu wata dabba da Allah bai san da ita ba a fili take ko a cikin rogo cikin karkashin ƙasa ka kalli fa ana tono sai kaga wata dabba wani kwaro a cikin karkashin ƙasa ya yake rayuwa ta ina yake samun iska ta ina yake samun abinci kuma Allah ya san da shi kafin ai tonon ba san da shi ba kafin a samu misali geologist su zo su ce akwai fetur a nan a yi tono Allah ya san akwai fetur sama da shekara dubu ina fata an gane duk abin da ke cikin sararin samaniya da abin da ke cikin ƙasa da abin da ke cikin sama Allah ya sani to wanda ya san wannan labarin me za ka ba shi babu katon ka cewa Allah kai mai imani ne wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne dangane da dukkan komai sai Allah ya ce
yamun عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
وبنجي سبحانه وتعالى ya ci gaba da magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamununa alayka suna yi maka gori ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an aslamu cewar sun musulunta kawai dan sun musulunta yace suna maka gori wato manzan allah sallallahu alaihi wasallam yayi fama da mutane kala kala akwai wanda in ya musulunta dai nake kaman taimako annabin bai ina fata an gane sai Allah ya ce suna maka gori dan sun musulunta shine mun nuna alayka an aslamu Allah ya ce bal ba haka bane ba ko kun bari ma dai balillahu yabunnu alaykum Allah shine yake muku gori an hadakum lil iman saboda ya shirye da ku zuwa ga imani wato in akwai wanda ya kamata ai wa gori ai shi Allah da ya ba ku imanin kyauta shi ya kamata ya koranta mu haka ne ko ba haka ba Allah ya ce in kuntum sadiqin in kun kasance masu imani da gaskiya yo kamata ai ka gode wa Allah kace Allah na gode ma da kai ni musulmi Allah na gode ma da ka fahimtar da ni addini Allah na gode ma da ka bani imani ba kai ne zaka yi wa annabi gori ko kai musulunci gori kisa ko aikin ilada kake ko wani taimakawa al'umma karka musu gori domin gorin yana bata ayyuka ne gaba daya ko sadaka kai bayan sadakan kuma kana goranta wanda kai sadakan yana bata wannan sadakan da kai shi yasa cikin suratul baqara Allah ya ce ya ku masu imani la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kar ku bata sadakan ku da gori da kuma cutarwa akwai hadisi ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yaƙi Khaybar da aka samu ganima annabi da ya tashi rabon wannan ganiman sai ya ba mutanen Makka da yawa mutanen Madina bai ba su da yawa ba sai suka koma gefe suna gunaguni sai annabi ai yana da son kai saboda shi dan Makka ne ya fifita yan garin su suka yi ta wadannan maganganu duk ya dawo kunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya huduba ya tashi ya yi maganganu a cike ce ya mashar al-ansar ya kuta da mutanen Madina ya kuta ran ansarawa alam ajidkum dulalan fahadakum Allahu bi shin ba na same ku batattu ba Allah ya shirye da ku da ni na same ku batattu ba ku san Allah ba ba ku san manzon Allah ba dalilin zuwa na cikin ku ko kuma dalilin annabtan da nazo da shi Allah ya shirye da ku suka ce kware haka ne ya manzon Allah annabi ya ce wa kuntum mutafarriqina fa allafakum Allahu bi na same ku ararrabe masu gaba da juna Allah ya hada zukatanku saboda dalilina an taba shekara 40 fana yake a Madina tsakanin wannan kabilan da wannan kabila ko duk larabawa ne kullun ya yake yake da rashin mutunci da zubar da jini da wane ne da annabi yazo suka zama yan uwan juna fa allafa baina qulubikum Allah ya hada zukatansu suka zamto kaman yan uwan juna uwa ɗaya uba ɗaya annabi ya ce wa kuntum alatan fa aganakum Allahu bi ban same ku a matsayin matsiyata ba matalauta dalilin bayyana na a cikin ku Allah ya wadata ku Allah ya wadata ku saboda dalilina duk abinda annabi ya faɗa yace Allahu wa rasuluhu amanu lalle Allah da manzo sun mana baiwa Allah da manzo sun mana kyauta Allah da manzo sun kyautata mana kafin annabi ya gama wannan maganganun duk wani sahabin Madina dake wurin yana ta zubar da hawaye suna ta da na sani abin da suke yi annabi yace da su yanzu shin ku ba za ku yadda mutanen Makka su dauki dukiya da ganima su tafi da shi Makka ba ko kuma ku dauki annabi ku tafi da shi Madina wa bicin riba to shi yasa duk abin da zaka yi na ibada ko na aikin lada ka guji goranta wanda ka mishi wannan abu Allah sai yace inna Allah aya ta karshe
inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun
Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe wannan sura mai albarka suratul hujurat tun daga aya ta 1 har zuwa ta 18 yace inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ghaibas samawati wal ard yana sane shine masanin gaibu duk abin da ya buya a cikin samai da kasai Allah ya sani babu abin da Allah bai sani ba in ka faɗa ku Allah ya sani in ma baka faɗa ba Allah ya sani in tubudu shay'an aw tukhfuhu ko ku bayyana abu ko ku boye shi Allah ya riga ya san shi ke sa ce yuhasibukum bihillah Allah kuma zai muku hisabi da munanan ayyukan ku ko kuma da munanan niyoyin ku daga mutum yayi aiki kaman mai kyau amma niyyar shi ba mai kyau bane to Allah ya san wannan niyyar wallahu basirun Allah mai gani ne bima ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa ko karami ko babba Allah yana gani kuma ya sani in kuka kalli wannan aya Allah ya ce inna Allah tabbas Allah subhanahu wata'ala ya'lamu ghaibas samawati wal ard yana sane ko ya san gaibun dake cikin sammai da gaibun dake cikin kasai sai sake ce wallahu basirun bima ta'malun Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa shi yasa duk inda kaje ka buya ka aikata wani abu kana ganin ba wanda ke ganin ka hankalin ka kunce to Allah kuma yana gani shi yasa wani daga cikin magabata Hassan al-Basri yace idan zaka iya kiyaye abubuwa guda uku na faɗe su bara to babu laifi ka saba wa Allah yace in dai kana da ikon kiyaye abubuwa guda uku in kaga dama duk abinda Allah ya ce ayi kar kai duk abinda Allah ya ce a bari kai bima na kar ka dinga yi wa Allah da'a amma kana buƙatar ababe guda uku kafin kai wannan wata rana a Lagos ina wa'azi a wani wuri sai na faɗi wannan magana nace akwai abubuwa guda uku inji wani daga cikin magabata Hassan al-Basri yace idan zaka iya su to babu laifi kai ta sabon Allah in kai da baka daina ibada wani ce malam ga ya mana hada gyara zaman shi to abu na farko shine idan zaka aikata wannan abun ka je wurin da Allah ba zai ganka ba sai ce amma nan wannan ai ba zai yi ba na dauka wani abu ne mai sauki an to shine abu na farko duk abin da zaka yi na sabo ka je inda Allah ba ya ganin ka in zaka iya wannan to babu laifi ka saba wa Allah zaka buye wa dan adam zaka buye wa jami'an tsaro ka buye wa iyayenka da malamanka da wanda kake jin nauyin su da yan DSS kowa ka buye mishi misali amma Allah zaka yi buya mishi ba zai yi ba to in dai ba zaka yi buya wa Allah ba to kar ka dauka wai na buya zan saba wa Allah a ba ka buye ba ina fata an gane sai suka ce abu na biyu in ka kasa na farkon nan to akwai na biyu kuma suka ce abu na biyu shine idan mala'ikan mutuwa yazo ka kore shi idan mala'ikan mutuwa yazo shi ka kore shi ka ce ba za a je lahiran ba suka ce in zaka iya wannan to nan ma babu laifi kai sabon Allah suka ce in kuma mala'ikan ya fi karfinka ba za ka iya koren shi ba sai abu na uku idan ya dauki ranka aka ji aka tashi kiyama Allah ya ce akai ka wuta ka ce ba za ka je ba ka tada rikici ka kira yan kalare da yan daba su taimaka maka misali ko ka kira sojoji su buga tiyagas da yan sanda kaga ba zai yi ba to suka ce matukar ba za ka iya wannan abu guda uku ba to sabon Allah akwai rashin hankali a ciki an fahimci wannan abin da kyau yanzu kamar in ka dauki kasashen da suka ci gaba irin turai da makamantansu har da kasashen laraba misali zaka ga mutum ya zo ya yi wani abu na laifi babu kowa amma an gano shi an kama shi saboda me saboda ci gaba domin idan wani abun ya faru yanzu da za a ce barawo ya shigo masallacin nan ya bude kofa shigo ya saci wani abu a ce duk garin nan ba wanda ya gan shi sai a shigo a ce fangokin nan an kunce su duk mutacen nan an kunce barawo ya yi sata ya gudu jami'an tsaro su zo wallahi sun gano shi kofan da ya taba ka wajen za su gano shi ina fa saboda hannun shi ya taba kofa kun fahimci wannan abin da kyau idan kuma misali shi ma sheken kanshi ne ka sa ko heburwa ne ya kware wajen tsiya kenan misali ya sa glove a hannun shi ko ya sa leda nan zai hana a gano hannun shi to akwai kyamaroni kuma ta inda bai sani ba wato akwai ababe da daman gaske wanda za ka an kama mutum cikin sauki to dan adam ne fake wannan ina ga Allah kuma ina ga Allah subhanahu wataala wannan ita ce aya ta karshe a wannan sura abin da mun karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa gobe za mu shiga sura ta gaba suratul qaf insha Allah ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da sifofin ka mafiya kamala. Allah ka ba mu lada da albarka dake cikin wannan sura da mu karanta. Cikin rayuwarmu, ya Allah ka sanya albarka cikin gidajenmu, ya Allah duk waɗanda suke da matsaloli na rayuwa Allah ka yaye musu, ya Allah duk waɗanda suke cikin kunci ko na kakani kai talauci duniya da lahira Allah ka yaye mana shi, ya Ubangiji ka wadata mu da wadatuwarka, ya Allah ka ba mu arziki cikin falalanka, ya Ubangiji ka yaye mana damuwa duniya da lahira, ya Allah duk abin da yafi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin shi Allah ka iya mana shi, ya Allah ka yassare mana al'amuranmu. Ya Allah ka taimake mu Allah ka agaza mana cikin duk abin da muka sa a gaba. Ya Allah wanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka kara musu lafiya da imani da wadata. Wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar da mu lafiya. Ya Ubangiji ka yaye mana kunci da fitintinu da tsadar rayuwa a wannan ƙasa. Ya Allah duk wanda suke nufin wannan ƙasa da sharri Allah ka ga su Allah ka yi mana maganin su. Duk waɗanda suke nufin wannan ƙasa da alkhairi kuma Allah ka taimake su. Allah ka ba mu shugabanni na gari, Allah ka sanya albarka cikin dukkanin harkokin mu ne da kullum. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man 'adilta tabarakta rabbana wa ta'alaita. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.